Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 1 ga watan Nuwambar 2019. Kafin ku ji abinda muke tafa da shi ga kanin labarai.
Bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaidu cikin sirri, Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta kada ƙuri'a amincewa da fara shirin tsige shugaba Trump a bainar jama'a. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta tabbatar da mutuwar shugabanta Abubakar al-Baghdadi kwanaki bayan da shugaba Donald Trump ya sanar da cewa an kashe shugaban 'yan ta'addan. 'Yan kasar Lebanon da ke neman sauyi a siyasar kasar na ci gaba da kafa shingayen datse hanyar ka a fadin kasar ta yankin Mediterranean.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya wasu 'yan jihar Adamawa mahaifar ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar a zaben shugaban kasar da ya gabata suna ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke.
Wannan kuma an zo ba mai awa ɗaya ba an karance shi aka ce za a bada sauran hukunci daga baya. To kaga abun an mai ci da zuci.
A matsayin shi na ɗan siyasa, tsohon ɗan siyasa, da ya zo ya dawo jam'iyyar shi na APC don mu haɗa hannu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mu ci gaba da gina Najeriya.
A Nijar kuma wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da haɗin kan hukumomin ƙasar sun kaddamar da wani shirin wayar da kan al'umma kan yadda ake nuna ƙyama ga fursunoni bayan sun kammala zaman gidan yari.
Sun je a gida ba a karɓe su ba, sun je a cikin al'umma ba a karɓe su ba, duka inda suka biya ana nuna su ana yi wancan ɗan kusurji ne aka suke shi ku yi hankali da shi.
Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki inda likita zai ci gaba da bayani akan yaduwar kwai da irin matsalolinsa wanda Hawa Umar take gabatarwa. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaidu cikin sirri, Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan Democrat ta kada ƙuri'a amincewa da fara shirin tsige shugaba Trump a bainar jama'a kan zargin cewa ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Membobin majalisar sun bi jam'iyyinsu ne wajen kada ƙuri'ar ta shirin tsige shugaban, inda membobin majalisa 232 suka amince, kana 196 suka nuna adawa da shirin. Dukkan 'yan jam'iyyar Republican sun yi amincewa da shirin tsige shugaban, sai dai wasu 'yan jam'iyyar Democrat 2 da suka sauya shiga sun mara musu baya. Nan da nan bayan kada ƙuri'ar, Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya kwatanta shirin binciken tsige shin a matsayin bita da kullun siyasa mafi girma a tarihin Amurka. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta tabbatar da mutuwar shugabanta Abubakar al-Baghdadi kwanaki bayan da shugaba Trump ya sanar da cewa an kashe shugaban 'yan ta'addan yayin wani sumame da sojojin Amurka suka kai a Siriya. Kamfanin dillacin labaran ƙungiyar na Amaq ya ce Abu Ibrahim Al-Hashmi Al-Qureshi shi ne wanda aka nada a matsayin sabon shugaban ƙungiyar ta ISIS. Hakanan an tabbatar da mutuwar mai magana da yawun ƙungiyar Abu Hassan Al-Muhajir, wanda jami'an Amurka suka ce an kashe shi a wani sumame a Jarablus a kusa da kan iyakar Siriya da Turkiya, wanda aka gudanar kwanaki guda bayan wanda aka kai akan Baghdadi. Jami'an sojan Amurka sun ce harin da aka kaiwa Baghdadi an kwashi watanni ana shirya shi tare da tattara bayanan sirri daga mutane. A ƙarshe aka samu damar da ta dace don gudanar da sumaman. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan ƙasar Lebanon da ke neman sauyi a siyasar ƙasar na ci gaba da kafa shingayen datse hanya a faɗin ƙasar wacce ke yankin Mediterranean, inda suke ba jami'an tsaro da ma'aikatan lafiya kaɗai damar shigewa yayin zanga-zangar da ta shiga mako na uku. Masu zanga-zangar sun haɗa kai suna bore ne kan yadda 'yan siyasa ke ɓarnata dukiyar ƙasar da yadda ake fuskantar matsalar rashin ababen more rayuwa. Har ila yau suna neman da a yi garan bawul ga ɗaukacin fannin siyasar ƙasar ta Lebanon da aka fi ba ɓangaren CPP ko. Manazarta siyasar ƙasar ta Lebanon irinsu Labib Kamhawi na da ra'ayin cewa an jima ana tsumayar jama'a ƙasar da su bujirewa ɗaukacin salon mulkin ƙasar. Inda a yau kristoci da 'yan sunni da 'yan shi'a suka haɗa kai suka ce sun gaji da yadda ake mulkarsu. Koriya ta Arewa ta tabbatar da harba wasu makaman roka biyu masu tafiyar gajeren zango a jiya Alhamis. Wannan shiri karo na 12 da hukumomin Pyongyang suke harba irin waɗannan makamai a bana, yayin da suke nuna matsin lamba ga Amurka gabanin zuwan ƙarshen wa'adin tattaunawa da ta gindaya na ƙarshen shekarar nan kan makaman nukiliyar nata. A yau Juma'a, kamfanin dillancin labarai na Koriya KCNA ya ba da rahoton cewa an yi nasarar gwajin makami mai girman gaske na harba makamin roka. Bayan irin gwaje-gwajen da aka yi a wannan shekarar, jami'an Amurka sun kwatanta makamin a matsayin mai tafiyar gajeren zango nau'in ballistic. Kamfanin dillancin labarai ya kuma ce wannan sabon gwaji an yi shi ne domin samun tabbacin tsaron maharbin makaman. Sai dai shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai halarci wajen gwajin makaman ba a cewar KCNA. Waɗannan rokoki waɗanda aka harba daga yankin Sochin na kudancin lardin Pyongyang sun yi tafiyar kilomita 370 kuma sun kai tsawon kilomita 90 a sama, inji dakarun Koriya ta Arewa. Shugaba Salva Kiir ya ayyana dokar ta ɓaci a wasu sassan Sudan ta kudu, inda ambaliyar ruwa ta raba mutane sama da miliyan ɗaya da mahallansu. Yawancin waɗanda ambaliyar ruwan ta rutsa da su mazauna yankin Bahar El Ghazal da Upper Nile ne. Yayin wani taron manema labarai da aka yi a Juba a ranar Laraban da ta gabata, ministan kula da ayyukan agaji da ɗaukan matakan ko-ta-kwana Hussein Marniot ya ce ambaliyar ta lallata ɗaruruwan gonaki. A wani labari makamancin wannan, gwamnatin Somalia da ƙungiyoyin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira da a kai agaji don taimakawa dubban 'yan ƙasar ta Somalia da ambaliyar ruwa ta shafa a cikin shekarun da suka gabata.
Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Najeriya yanzu haka masana shari'a da kuma sauran al'ummar jihar Adamawa, mahaifar ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar a zaben shugaban ƙasar da ya gabata na ci gaba da mai da martani kan hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke, inda jam'iyyar PDP ta ce ba ta yi mamaki da hukuncin da alƙalan suka yanke a ɗan ƙanƙanin lokaci ba. Sai dai jam'iyyar APC ta jihar ta yaba da hukuncin, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola, wanda ya fara da kalaman sakataren jam'iyyar PDP a jihar Adamawa, Honorable Abdullahi Adamu Firimbe.
Idan ka duba tun daren farko ma yanda daga farkon yin wannan tafiya aka cire babban alkali na Najeriya wanda an jefa mashi wasu tuhume-tuhume wanda duk wani dan adam da ya kirke mukarrabiyar mulki ba za a rasa shi da waɗannan tuhume-tuhumen ba, amma nashi an ɗauka an faɗaɗa an kururuta har zuwa lokacin da ya bar wannan kujera. Kuma in ka duba farkon hukunci da aka yanke na Appeal Tribunal a daren farko ma an ka dubi shi wajen abin da aka yi wajen sama da awa biyar ana karantawa, wannan kuma an zo ba mai awa ɗaya ba an karance shi aka ce za a bada sauran hukunci daga baya. To kaga abin an maici da zuci, kuma nuna cewa nan gaba wasu abubuwan suka soma fituwa a kan al'amari za a yi abin kunya. Don ko alƙalan yanzu ka tafi nan gaba ka jira ka ji bahasi da kalamu wanda za su fito daga bakinsu nan da wata shida ko shekara ɗaya, za ka ji abubuwan da suka wakana. Wani zai ce ma an tirsasa shi, wani zai ce maka ba bar shi ya dubi abu kaza ba, duk waɗannan maganganu za su faru nan gaba baki ɗaya.
To sai dai ku yayin da MPDP ke kokawa ga yan jam'iyyar adawa ta APC a jihar, na ku ganin wannan hukuncin da alƙalan suka yanke yayi daidai. Ahmad Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar ya ce yanzu za su shiga mazaucin tsohon mataimakin shugaban ƙasar ne domin ya koma tsoho jam'iyyar ta APC tun da dai shari'a ta kare.
Kira da muke ga shi a Alhaji Atiku Abubakar ɗan takarar jam'iyyar PDP da ya ɗauki wannan hukunci da aka yanke kaddara ne gare shi, kuma a matsayin shi na ɗan siyasa tsohon ɗan siyasa da ya zo ya dawo jam'iyyar shi na APC don mu haɗa hannu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mu ci gaba da gina Najeriya, saboda mun sani yana da manufofi kirki da ya niyama wannan kasa. Amma tun da Allah bai bashi dama ba, mun muna kira gare shi da ya zo da wani niyya nashi na gina wannan kasa, da ya dawo jam'iyyar APC don su zo mu haɗa hannu da mu gaba ɗaya mu taimaka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mu samu mu gina Najeriya.
To wai koya masana shari'a kuma ke kallon yadda ma aka yanke wannan hukunci? Barisa Sanda Joshua Ogra wani lauya ne mai zaman kansa ya ce aiko ba komai, akwai darasin da ya kamata a ɗauka wannan hukuncin.
To Malam Ibrahim, alal hakika gaskiya ni na farko dai yanda aka zo aka saurari kara aka bada hukunci nan take ba sabon abu bane, abu ne wanda dokan kotu ta bada daman a yi haka na ita wannan kotun da kotun koli da kuma kotun ɗaukaka kara. Alkalai za su iya zuwa su bada hukunci amma kuma su ɗauki wani rana wanda za su ba da dalilan hukuncin da suka ɗauka suka yanke. Dalilin da yasa ake yin haka kuma ana la'akari ne bisa ga yanayin lokuta da ya kamata a ce an yanke hukunci.
Koma da menene yanzu ku an zura ido da kuma sauraron matakin da Atiku Abubakar zai ɗauka na koshin zai koma gida na Najeriya cikin kwanakin nan ko kuma a wanda kuma lokaci kawai ke iya tabbatar da matakin da zai ɗauka. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoton. To kafin mu je ga shirin lafiya war jiki, bari mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da haɗin kan hukumomi suka kaddamar da wani shirin wayar da kan al'umma game da illolin da ke tattare da ɗabi'ar kyama ga fursunoni bayan sun kammala zaman gidan yari, wanda wannan yunkuri na matsayin wani ɓangare na shagulgulan karrama ranar fursunoni ta duniya da ake bukukuwanta a kowace ranar Lahadin ƙarshen watan Oktoba. Ga rahoton da wakilin Musulai Mumunu Barma ya haɗa mana daga Yamai.
Ziyarar musamman masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suka kai a gidan yarin Yamai a wannan Alhamis 31 ga watan Oktoba da nufin duba halin da fursunoni ke ciki, matakin da a ɗaya ɓangare ke zama wata hanyar ƙara masu ƙwarin gwiwa a sabuwar rayuwar da suka tsinci kansu ciki saboda dalilan da akasari ke da nasaba da ƙaddara.
Sunana Alkasim Isu, ni ne mai kula da harkar abin da ake ce ma reinsertion da detainee, ma'ana yanda ake kula da kamar yan kaso su koyi wani aiki. Akwai misalai da yawa wanda aka samu wanda suka huta cikin masu dawowa aka tambaye su kaman to me yasa Allah ya sa ka huta kuma ka dawo. To akwai wanda suke ba da musallan cewa sun je a gida ba a karbe su ba, sun je a cikin al'umma ba a karbe su ba, duka inda suka biya ana nuna su ana ai wancan dan kusuna jiya ne aka suke shi ku yi hankali da shi.
Shugaban kungiyar ANDDH Professor Jibril Abarshi, masanin doka a Jami'ar Yamai, na cewa ya zama wajibi mutane su canza tunani game da yadda suke kallon fursunoni a yau sannan ya ci gaba da cewa
il suffit de jeter un coup d'œil sur le code pénal pour s'apercevoir que chacun de nous peut devenir prisonnier.
Zaman wakafi wani abu ne da wasu ke daukar sa tamkar wata hanyar zubar da mutunci ko rasa iyauci. Alhali idan aka dubi kundin hukunta laifuka na kasar Niger, za a gane cewa ba wanda ya fi karfin ya tsinci kansa cikin wannan hali, domin sa'insa ko furta wasu kalaman ɓatanci ga wani talaka ko mai iko na iya aika mutum gidan yari. Hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta ja hankula akan buƙatar baiwa 'yan kaso damar sake shiga sahun al'umma don ganin sun ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban ƙasa. Talibi Musa shine kakakinta.
Ensemble, nous devons aider les détenus et leur permettre de réintégrer la société.
Cinkoson jama'a a gidajen yari wani abu ne da har yanzu ke haifar da cikas a rayuwar fursunoni a nan Niger. Kore yake gwamnatin wannan ƙasa ta fara yunkurin shawo kan wannan matsala.
A nan minister de la justice, ma'ana ministan da ke kula da fannin shari'a, suna kokari tukuru don a samu a warware wannan matsaloli na yawan al'umman 'yan kwaso. To akan wannan ne satin da ya gabata an samu an assembly national an ɗauki wata doka. Wannan doka za ta ba da dama a kowane lokaci a yi shari'a mutane su wanda za a ma shari'a sassan bisa wani zama suke. Saboda duk abin da ya fi wuya ga wanda yake tsare a gidan kwaso shi ne kana nan ba ka san ba cikin wani irin hali kake.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 16. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari cewa a satin da ya gabata za mu kawo muku ci gaban shirin Multiple Gestation and its Problems, wato yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan. Amma ba mu samu damar kawo muku shirin ba sakamakon muna cikin watan da aka ware don wayar da kan jama'a don yaki da cutar dajin mama, wato breast cancer. Muka ga ya dace mu yi shiri akai. To a yau za mu kawo muku ci gaban shirin yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan, inda likita yake mana bayani akan irin bambancin renan cikin da kwai ya yadu da kuma wanda shi kadai ne a ciki. To likita, barka da wannan lokaci.
To barka mu dai.
Ku za ka ci gaba da bayani akan shi wannan matsala ta barkewar jini ga macen da kwanta ya nunku.
Barkewar jini a mace mai multiple gestation, wato nukokin koyi ko kuma mace mai daukan yaro fiye da guda daya a cikin ciki daya, shine ba ma a lokacin aihuwa kadai wannan zai iya faruwa ba. Zai iya faruwa daga tsakiyan cikin wata uku na tsakiya zuwa wata uku na karshe, muna ce da shi antepartum hemorrhage. Yafi aukuwa ga masu multiple gestation idan aka kwatanta da mai single gestation. Na biyu, idan an zo nakudan shi daban yake saboda yara guda biyu ne. Na farko za a iya bi yanda ciki na yaro daya zai yi a haihu. To amma abun da ya tashi daga abun da ya juya yaro na biyu ya juyo har ya sake fita, to sai yi wasu dabaran na kimiyya da Allah ya nuna mana. To idan an gama lami lafiya, Allah ya sa an samu yaron ya fito da kanshi, an haife shi, barkewan jini zai iya faruwa ma lokacin saboda mahaifin ya bude babba sosai fiye da inda yaro daya ne. Mahaifin idan ya squeeze ya zama karami saboda ya takure ya hana jini fita daga wajen da placenta ya fita, yakan dan samu matsala. To wannan yakan sa masu multiple gestation bayan haihuwa suna da abinda muke cewa postpartum hemorrhage fiye da wanda ya ta haifi yaro daya. To idan an samu wannan, kuma akwai wasu matsaloli na bayan haihuwa da mace mai yaro daya zai iya samu. Yafi ninkuwa ga mace mai yara fiye da daya a cikin ciki daya. Kaman yanda za a yi renon yaro ma, mutum ya aka kare da yaro daya a bada nono da kukansa da jini a yi mashi wanka a sa napkin da shoronsu, sai gashi nan guda biyu. To yakan sa stress ya fi yawa akan mace mai yaro biyu ko uku daga cikin aihuwa. Har ma yana sawa mace ta samu abin da muke cewa pupilla blues, wato irin ciwon mind after aihuwa. Ya fi faruwa ma masu yara biyu, uku ko hudu zuwa gaba dan mai yaro daya. Idan saboda manipulation da zai akan samu a yi idan da kanta ta aihu a wajen aifar da tagwaye na biyu, wannan suna yawan samun pupilla sepsis ko infection fiye da yaro daya. Wannan ya bambanta da wanda take da yaro daya ko kuma masu multiple gestation. To aka nan har zuwa baby craft, zuwa lokacin da yara su dan girma. Banda wannan ma, ko kaya ma na yaro da komai na yaro da ake tanada idan mace ta yi ciki, in an san cewa juna biyu yaro biyu ne ko uku, kaga kowanne sai an saya uku. Infant za su saya uku, napkin za su saya uku, abincin su sai an ninka nan mutum uku. Duk wayannan ya bambanta da in yaro biyu ne ko kuma yara biyu ne ko kuma yaro daya aka haihu.
Shin akan yi gadon multiple gestation ko yaduwar kwai?
Akwai gefen gadon sa, wannan kuma shine yafi na tagwaye biyu da akan samu wuyan gane wane ne Hassan wane ne Husaini. Amma wanda yaran ana iya samu mace namiji cikin ciki daya, yawanci a cikin kwai biyu da kwayoyin maniyyi biyu ne ake samu su. Wannan shine kuma yana zuwa da kosawan mace. Mace tana ya da kwai guda daya, idan ta girma ta kai shekara 35 zuwa 40, lokacin gidan kwai wato ovary na jikin mace ya zama so proficient, zai iya ya da kwai biyu. Idan Allah ya sa kwayoyin maniyyi da zai sa a yi fertilization yana nan, sai ka ga kwayoyin maniyyi guda biyu kowanne ya yi fertilizing, za a iya samun guda biyu. Abunda ya sa muna magana cewa akwai gado shine a cikin duniya wajen da aka fi samun yan biyu a cikin Ilesha ne a cikin Nigeria. A kowane aihuwa guda wajajen 20 guda daya yan biyu ne. To akwai wasu gefen duniya kuma da daga cikin aihuwa guda 180 shine ake samu guda daya da yake yan biyu. Ko a Nigeria ma wajen da yafi yawa shine a cikin garin Ilesha, amma a cikin Northern Nigeria ana samu kowane aihuwa 40 ana iya samu multiple gestation. Haka kuma a can gefen Eastern Nigeria, kaga wannan ya nuna cewa akwai alaka da yanda gado na jikin mace yake. Yanzu kuma da duniya ya bude ido, yanzu ana zancen IVF, wato assisted reproductive technology, wanda ake taimaka ma masu wuyan samun ciki. To kaga ba sai ma zancen gado ba, kamar mutum zai yi shuka ne. Idan ka sa kwayan gero guda biyu, dan dai ruwa da komai yayi daidai, biyu zai tsiro. Amma in ka sa uku zai tsiro. To nan ma yana kara yanzu ana samun multiple gestation.
Cutar mafitsara ko matsalar mafitsara da ake samu a lokacin ciki, me ke kawo wannan cutar a lokacin juna biyu?
Abubuwa da dama ne, amma zan yi bayanin guda ɗaya biyu ko uku. Na ɗaya shine ciki shi kansa, mace ta yi ciki to immunity na jikin ya ragu, wannan yakan sa jiki kwayoyin cuta ya shiga jiki ya zama ciwo da wuri.
Wato sojojin da suke yakar kwayoyin cuta a jikinta sun ragu kenan.
Yin ciki yana sa su dan ragu, saboda yaro ba shi jikin mace kadai bane, rabin yaro jikin namiji ne. To idan wannan system din bai yi rage ba, to yaro ma ba zai zauna ba, sai ya kore shi, domin zai ga rabin yaro da yake jikin mijin matan ne cewa wannan ba na cikin gida bane, ya fita waje. To amma saboda Allah da ikon sa, yanda ya tsara abun, yakan dan yi reducing immunity that time, so da jikin mace ya tolerating rabin yaro ma da yake daga jikin wani alita daban, wato mijin kenan. Na biyu shine idan yaro ɗaya biyu uku ne, wannan immunity depression yakan yi zurfi da yawa, saboda wannan ainihin zurfin shi ko kuma power na yaro biyu da yasa ya ragu sosai, yakan sa a samu urinary tract or other infections more frequently than in singleton ne. Na uku shine ciki din yana zuwa da sinadari kala-kala wanda muke ce hormones of pregnancy, yakan elaborating da yawa, kamar su progesterone, estrogen da shoronsu. To wayannan sinadarin ba kawai yana taimakawa ma ciki yayi relaxing mahaifan ya ta budewa, yayi accepting yaran da suke girma a ciki ba, yana relaxing other organs na jikin mutum har zuwa organ system na mafitsaran. Sai ka ga the urinary bladder, the ureters and then the kidneys ana dan yi relaxing wannan muscles din. So yakan rage aikin koran ruwan fitsari daga wajen da Allah yakan sa kidney ya dan tase shi ya fita. To yana rage koran sa. Ruwan fitsari idan ya zauna yakan bada dama ma germs su dan yi festering a ciki. Wannan kuma yana contributing to masu juna multiple gestation su kan samu infections fiye da na yaro daya.
Akwai wani taimako da kuke yi ko kuma wasu magunguna da kuke bawa mata masu juna biyu domin su kara wa mace karfin sojojin tunda yanzu sun ragu cuta zai iya shiga jikinta ko kuma zai saurin shiga jikinta?
Takaice a ce ga magani saboda boosting immunity ga mace mai ciki ko guda daya ko biyu ne saboda muna so mu yi prevent infection babu. Amma akwai tsari kala-kala da za a iya karantar da mace ko da da ciki yaro daya ne ko biyu ne da za a karantar da su, wayannan duk suna a dunkule a cikin antenatal. To idan mace ta bi wannan, to in Allah ya yarda raguwan immunity ba zai sa ta fara ta yawa samu ba. Amma in ma ta samu tana cikin antenatal za ta yi complain da wuri, za mu gano da wuri, to sai mu bi shi da antibiotics mu yi treating.
To likita, daga ƙarshe wacce shawara zaka ba ma mata musamman ma masu juna biyu don kare kansu da abin da ke cikin cikin su daga cin karo da matsaloli?
Mace mai juna biyu multiple gestation idan ciki ya tsaya, a yi tanadi a fara antenatal. A bi dokokin da malaman kiwon lafiya yakan ba su. Musamman ina so ambata cewa masu juna biyu awon ciki yakan zama more frequent fiye da na yaro daya. Kaman lokacin da za a ce masu yaro daya su zo sati hudu, to yin juna biyu yaro multiple gestation ne za mu ba su sati biyu ne, saboda zai damuwan su mu gano shi da wuri mu hange shi yana kafin ya fara mu magane shi. So abinda zan iya fada cewa masu juna biyu su yi kenan, ba wai wani abu ne za su iya yi na kansu su kadai a cikin gida ba san sun fito ma masu kiwon lafiya a asibiti ba. Su rike antenatal sosai sosai, idan Allah ya yarda ko tangarda ne zai samu zai dan ragu, za a iya takaita shi.
Kamar daga wata nawa ya kamata ta rika zuwa asibiti?
To idan mace ta yi ciki an duba ya tsaya daga wata uku ya yi daidai. Amma in ma ta zo da wuri fiye da wata uku na farko ba laifi, idan dai ciki suna cikin ciki ne, saboda ko me zai faru za a iya gano shi kafin ya fara. Idan ma ya faro ta san yanda za ta je ta samu daktocin da suke kula da ita cikin antenatal da wuri.
Masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu yi a dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Idris Muhammad Liman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya.
Madalla gaida Hawwa Umar. To kafin mu kammala shirin, ga Zahar ta dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Bayan makonni da aka kwashe ana sauraron shaidu cikin sirri, Majalisar Wakilan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat ta kada ƙuri'a amincewa da fara shirin tsige shugaba Trump a bainar jama'a kan zargin cewa ya yi yunkurin tursasawa Ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta tabbatar da mutuwar shugabanta Abubakar al-Baghdadi kwanaki bayan da shugaba Donald Trump ya sanar da cewa an kashe shugaban 'yan ta'addan yayin wani simame da sojojin Amurka suka kai a Siriya. 'Yan kasar Lebanon da ke neman sauyin siyasar kasar na ci gaba da kafa shingayen datse hanya a fadin kasar wacce ke yankin Mediterranean.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama, muna mika sakon taya murna ga Ahmad Mustafa Alamide da Aishatu Muhammad Alake, murnar daurin aurensu da za a yi gobe Asabar da misalin karfe 10 da rabi na safe a kofar gidan Malam Abdulwahid Aremu a sabon garin Rijau da ke jihar Neja ta Najeriya. Allah ya sa a yi lafiya, amin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta tsaya ni gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith, ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa sai anjima.